This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan lasari akan mitoci 22 da 25 a Niger a gidajen radio da dama da suka hada da amfani da fara da sarauniya da nomad da download da niya a birnin Kwani a computer kuma a biyohausa.com ko sashen Hausa.com. Jama'a muna fatan kuna nan kallon mai da muke a nan birnin Washington DC Aliyu Mustapha na sakwatani ta da Mahmud Lalo a nan ɗakin muna watsa muku shirye-shirye da ke Washington. Bugu ba ku dandanan kanin labarai tukuna ko soma da su.
To akalla dakarun haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya 19 ƙungiyar Al-Shabab ta kashe a Somalia a yau Talata. Hukumomin Hungary sun rufe tashar jirgin ƙasa a Budapest lamarin da ya haifar da cincirin dambakin haure da ke ƙoƙarin neman mafaka a nahiyar Turai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce matsalar ɗumamar yanayi na ci gaba da ƙaruwa.
To a gaishe ka Mahmud. To bayan Mahmud din ya gama ba ku labarai baki ɗayan su, muna da rahotanni da dama da suka hada da hanna mai magana da ƴan gudun hijirar Najeriya da suka gudo daga Kamaru.
Mun samu abinci daga baya kuma suka ce kubuta kubur mana kasar mu. Ba makuri mu ba, ba ma kayaki mu ba, ba komai ba haka kawai barin kare suka yi mana.
To a kasar Ghana kuma ana fuskantar matsaloli da dama a zaben majalisun dokokin da ake yayin da jamhuriyar Niger ke karɓar bakuncin shugaban kasar Mali.
Da Mali ta samu matsala, Niger tana cikin mutanen kasar harin da suka sa kama ma Mali. To daidai ne shugaban kasar Mali ya gwada ma Niger da iya godiya.
Sannan ko menene ra'ayin Jelani Aliyu fitaccen dan Najeriya nan da ke zayyana ko kuma fasalta motoci a nan Amurka kan makomar kera motoci a Najeriya?
Ba wai mu hada motoci kawai ko mu yi su a Najeriya ba, amma mu samu mu mutanenmu 'yan Najeriya su zama wa'anda suke kirkiro da motocin.
To bayan duka wannan Halima za ta zo da shirin noma da kuma shirin ra'ayoyinku, amma duka ku sai bayan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Akalla dakarun haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya 19 ƙungiyar Al-Shabab ta kashe a Somalia a yau Talata a wani harin bom da aka kai cikin wata mota da kuma wani hari na daban a sansanin sojin. Wani babban jami'in ƙasa ta Somalia ne ya gaya wa muryar Amurka adadin sojojin da aka kashe, ya kuma ce 'yan ƙungiyar ta Al-Shabab da ke da alaƙa da Al-Qa'ida sun yi awon gaba da wasu dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar Afirka da yawansu ya kai kusan 19. Ƙungiyar Al-Shabab dai ta ikirarin kashe dakarun da dama a wannan hari na sansanin sojin da ke Janale mai tazarar kilomita 120 kudu da Mogadishu, babban birnin ƙasar ta Somalia. Ƙungiyar dakarun tarayyar Afirka ta AMISOM ta musanta wannan ikirari na Al-Shabab, sai dai waɗanda suka shaida lamarin sun ce dakarun sun arce daga sansanin sojin domin kaucewa harin ƙungiyar ta Al-Shabab. Hukumomin Hungary sun rufe tashar jirgin ƙasa a Budapest lamarin da ya haifar da cincirin dambakin haure da ke ƙoƙarin neman mafaka a Austria da Jamus domin tserewa yankunan gabas tsakiya da ke fama da rikici. Wata sanarwa da aka gabatar ta hanyar na'urar amsakuwa a tashar ta bayyana cewa babu wani jirgi da zai iso ko kuma ya fice daga tashar, inda aka kuma nemi dukkanin fasinjojin da su fice daga tashar. A yau Talata an ga 'yan sanda suna ta sakayyar bakin haure a tashar da ke gabashin ƙasar. Babu dai rahotanni da suka nuna cewa an yi arangama tsakanin 'yan sanda da bakin na haure, kamar yadda aka gani a lokacin da suke kokarin hawa wani jirgi da zai je Vienna a baya. Hukumomi sun ce akalla bakin haure 3,650 suka isa Vienna a jiya Litinin, adadi mafi yawa da suka shiga birnin a wuni guda a wannan shekara. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu hotuna da aka ɗauka ta hanyar yin amfani da tauraron ɗan Adam sun tabbatar da cewa an lalata wani daɗaɗɗen wurin ibada mai ɗimbin tarihi da ke birnin Palmyra na ƙasar Siriya. Wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wasu hotuna da ke nuna yadda wurin ibadar yake kafin a lalata shi, sannan daga bisani hotunan suka nuna yadda wurin ya kasance a lalace a yau Talata. Sai dai shugaban da ke kula da hukumar da ke adana kayayyakin tarihin ƙasar, Ma'amun Abdul Karim, ya ce yana da tabbacin cewa akwai sashen wurin ibada da ba a lalata ba. amma ya tabbatar da cewa lalle an samu wata babbar fashewa a wurin mai suna Temple of Bill a Turance, wanda kuma ke da tarihin kasancewa tun shekaru 200 da suka gabata da kasar ta Syria ke tinkaho da shi. Shugaban Amurka Barack Obama ya kwatanta matsalar dumamar yanayi a matsayin wani lamari da ke ci gaba da girma. Shugaban ya bayyana hakan ne bayan isarsa Alaska jiya Litinin a wani rangadi da zai kwashe kwanaki uku yana yi a arewa maso yammacin kasar domin janyo hankulan masu ruwa da tsaki a al'amuran da suka shafi muhalli. Yayin da yake jawabi a gaban wani taro, Mr. Obama ya kara da cewa matsalar dumamar yanayi na sauya salo a kowace shekara. Obama ya kasance shugaban Amurka na farko da ke mulki ya kuma kai ziyara a yankin Arctic. Mr. Obama yana wannan ziyara ne domin ƙara jin hankulan masu ruwa da tsaki kan mahimmancin tinkarar matsalar sauyin yanayi da yadda lamarin yake tserewa matakan da ake ɗauka domin daƙile wannan matsala. Da ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sabbin sakonnin email 7,000 na Hillary Clinton da ke takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Wannan badaƙala ta aike wato ta aike sako a ƙarƙashin hanyar email mallakar ta maimakon na gwamnati ya janyo wa Clinton suka da dama. Yana take fafutukar zama ɗaya takarar jam'iyyarta wato ta Democrat. Ana ta ɓangaren, Clinton ta musanta aikewa da wani sako da ke ɗauke da muhimman batutuwa ta hanyar email ɗinta. Sai dai wasu na zargin cewa ba ta bayyana ainihin lamarin ba. Jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Tona ya ce sakonni 150 da aka nuna a matsayin masu matuƙar muhimmanci bayan da mai tattara bayanan sirri ya duba su. Sun nuna cewa babu wani muhimmin sako da ya bayyana sirrin Amurka a lokacin da ta aike da sawo wani sako ko kuma ta karɓa.
To a gaishe ka Mahmud Lal kenan da labaran duniya daga Washington. Tun sai rahotanni, bari mu share fage da maganar 'yan gudun hijirar Najeriya da hukumomi ke so mu kula da su a cikin Najeriya bayan da suka gudo daga Kamaru.
Yanzu haka ma waɗannan 'yan gudun hijira kusan 9,000 da aka maido suna nan sansanonin 'yan gudun hijira da aka tanadar a Yola da kuma garin Fufore, inda ma suke murmurewa. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira ya bayyana matakan da suke ɗauka don inganta rayuwarsu.
Yanzu dai muna da fiye da 9,000 aka dawo da su daga Kamaru zance, wanda muka ɗauko su daga Boda zuwa Mobi, daga Mobi kuma muka shigo da su Yola. Tanade-tanade dai yana ci gaba. Har yanzu ana gyare-gyaren tents inda za a aje su, because ba wai sun ƙare zuwa ba ne. Idan suka ci gaba da zuwa, akwai tsare-tsare da muke wanda za mu samu ɗakuna na rumfuna na tents wanda za a aje su ciki, kuma rayuwa ta ci gaba.
Yanzu ma dai akwai ɗaruwan 'yan gudun hijiran da ke kan hanya, yayin da aka jibge wasu a ƙauyen Sauda, inda jami'an ƙungiyar Red Cross ke tallafawa. Malam Ali Mai Kano shi ne ma babban jami'in ƙungiyar.
To mu kuma abinda muke a nan, da zaran an iso da su Boda, mukan lura da su wane ne ba su ji daɗin jikinsu ba, ba lafiya da sauransu, maza su sai mu gabatar da su ga hukumar NEMA wanda za su taimaka da sauran abubuwa, sai mu kai su asibiti daga nan Mobi. Waɗanda suka samu jikata sosai sai mu wuce da su a Yola Medical Center da Specialist Hospital.
To kome waɗanda aka maidon ke cewa ga ta bakin wasu da suka iso Yola.
Daga Maiduguri ne, abin yanzu ya jagula, kuma muka tashi muka ji har can kusuri. Wayansu mun sun je can ba ma kumshe, kuma daga baya ba mu san ma inda muke ba. Sai muka sallakota Kamaru, mun je kusuri, muna kasuwanci mu, muna samu abinci daga baya kuma suka ce ku fita ku bar mana kasar mu. Ba ma kuɗin mu ba, ba ma kayakin mu ba, ba komai ba, haka kawai bari kare su kai mana.
Alhamdulillah, ga shi sun ya sa kai yanzu. Rana da zafi da zafi da yunwa ya sa.
Kamar da kaluma ke nunawa, akasarin waɗanda aka maida 'yan asalin jihar Borno ne da suka yi gudun hijira sakamakon hare-haren Boko Haram a garuruwansu. Kuma kawai yanzu ma mutum 1,000 da 'yan doriya ne kawai aka maida zuwa gida Borno, yayin da fiye da 9,000 kuma ke jibge a Yola da Fufuren. To ko me ke jawo wannan tsaikon? Alhaji Rima Aliyu shi ne ma jami'in maida su gida a nan Yola.
Kimanin mutum 9,000 wanda suka rage yanzu da muke da su a cikin Yola, da muke kokarin neman mu maida su Maiduguri. To amma ka san kwanakin nan dai, ka san abin da ya faru a jihar Borno, mun yi rashin deputy governor, wanda kuma wannan deputy governor namu shi ne chairman na wannan coordination na wannan IDPs gaba ɗaya. Saboda haka mun dan samu dan ƙaramin lokaci, ba mu samu kwashi mutane ba, amma dai muna niyan a yanzu eno da mu yi kokarin koma mu fara kwasan su zuwa Maiduguri.
Kamar yadda alƙaluma ke nunawa, kawai yanzu akwai dubban 'yan Najeriya da har yanzu ke gudun hijira a ƙasashen ƙetare, wanda kun fata shine Allah ka koshin wannan matsala ko sa samu su koma gida. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaishe ka Ibrahim. To daidai lokacin da Jamhuriyar Niger take shirin ta karbi bakuncin shugaban kasa Mali a yau ne wakilin Musa da Barma ya zanta da wani tsohon jakada Yusufu Bashir kan muhimmancin wannan ziyara.
Wannan tahiyya shin ce tahiyya alheri ce. Makwabci da makwabci a yi zaman kirki kuma kamar a shaida ma duniya ne da muna tare. Da Mali ta samu matsala Niger tana cikin mutanen ƙasar harin da suke kama ma Mali. To daidai ne shugaban ƙasar Mali ya gwada ma Niger da iya godiya.
Ita wannan ziyara wani irin tasiri za ta iya yi a game da yakin da Niger da Mali ke yi da 'yan tawaye da 'yan ta'adda?
Bon, yau dai zaman Niger a Mali bai da wani. Hence babu wani tasiri musamman babu. Idan Indiya ta gane ma yanzu tana iya janye sojinanta, don da mutanen Mali da masu hudun da masu iko sun sa hannu, kenan sai a ce rahiya za ta samu. Sino jejeniya.
To amma sada kake ganin wannan jejeniya za ta dore a samu kwanciyar hankali a yankin arewacin Mali?
Wannan tambaya ce mai ƙarfi, tambaya ce kuma wanda hince ta yi komi muhimmanci. Wannan rigimar ta Mali, wannan MMLA da yau da suka sa hannu duka, wallahi Allah faransa ce take su raba ƙasar biyu, ƙasar bakaƙe mutane daban, ƙasar Afzina daban, ne ne ke da ko Zinariya, ne ke da ko Iranium. Da ido na ga taragon motoci da suke ratsa Niger su shiga Mali, shika ilga 100 ko kowace motar nan ba mutumin take doke shi, kayan aiki ne take da shi. Kayan aiki ne na tonin ƙasa. To kenan faransa ta tada mu hankali kuma tana sata ƙasarmu. Ƙarshen ta taso Afzana su kuma ƙauye guda, sai to ni na amsa muku independence ɗinku, zan ɗauki Iranium kaza kaza, an kun kiya zan sike ku da Bambara, mutanen Bambara nan su haɗe ku. Da su wasu ce Afzana su ce shi kenan ɗauki an maka ba mu rabon, wannan shi ne zancen. Don ku duk shigantakan nan wurin shi ce sai ta niyyar janye da kanta, amma ba wannan da bai kawata tun zaman Sarkozy a kawata. Iya cikin tsarin da Afzana wanda ya kwanta kare Kadafi shi ya hore su ya ba su birnin dogogi su kare shi. Afzana nan aka ce musu kasu kare, suka ce dami to muna so mu ida da Kadafi, to mu kuma mu zo ku ba mu, suka ce zai mu ta ku samu azawad. To shi ne aka suka bari Afzana, suka bari aka kashe Kadafi kuma aka ba su azawad. To Bambarawa sun ce ba su yarda ba a ba da azawad kenan. To shi ne horon shi kenan take tara mutane hankali. Ita kuma ta mu matsi da Niger da Mali duk kasashen makaƙi mutum, mu ga mu wallan da gaskiya ba kai bane Sarkozy ne kai kanan ka janye ka bar ƙasa ta yi ta yi da kanta.
To hira wakilin mu Sulemu Muni Barma kenan da wani tsohon jakada na Niger a can Mali, wato Yusufu Bashir. Dan jama'a kadan Jelani Aliyu zai mana magana kan batun da ake na cewa kamfanin motocin Amurka za su ma kera motoci a can Najeriya, amma bari mu fara da maganar matsalolin da ake cewa ana fuskanta a zaɓuɓɓukan da ake a Ghana.
A mazaɓar Kenya Seawest a nan jihar Ashantin, hukumar zaɓe ta tsage zaɓen na yau ne don gani da wasu kurakurai da ta gano wurin buga takardun zaɓe, inda ta yi alƙawarin buga wasu takardun zaɓen don yin zaɓen a wani lokaci da za ta shirya nan gaba. Wannan al'amari da ya tada hayaniya har wasu na faɗe-faɗe kamar haka. Dubannin mutane ne suka zo nan don yin zaɓen nasu, amma ba mu san dalilin da yasa aka hana yin wannan zaɓen ba, kuma babu wani labari. To mu a bari fa mu sani ko dai ba cikin kasar Ghana muke ba.
We've been told that some of the unit committee members, because there were many, some of them were not captured. So we also
gaskiya mun tambayi wani jami'in hukumar zabe, ya ce mana saboda ƴan takarar namu sun yawa, shi yasa sunayen wasu basu shigo akan takardun zaben ba. Da muka tuntube wani kuma jami'in hukumar zaben, ya ce mana ba a ma buga takardun zaben ba, don haka ba mu san abin da ake ciki ba. Sai dai wayannan mutane dai sun mamaye ofishin hukumar zabe dake yankin, sai da sanda suka tarwatsa su. Superintendent Pebbleson shine kwamandan ƴan sanda na gundumar Manfontein.
The EC decided that the elections could not come on today. They will fix it.
Yace hukumar zabe dai ta ce zaben na yau ba zai yiwu ba a nan yankin. Ta ce za ta sake shirya sabuwar rana na yin zaben, amma ban sani ba ko gobe ne ko jibi. Kazalika a mazabar Kasawuredu dake garin Sakande a jihar yammacin kasar, dan takaran kuma shine wakilin mazabar mai ci a yanzu Nana Eje, mabiyansa sun tada Tarzoma, inda suka yi zanga-zanga kamar haka. sun yi kone-kone tayoyi kuma suka lalata kadarori tare da kai hari akan duk wanda ke da niyyar fitowa ya kada kura'a. A wasu yankunan jihohin arewacin kasar nan kuwa ruwa da aka yi kamar da bakin kurya a wannan yankin shine sanadiyan jinkiri da aka samu a wuraren a arewa maso gabashin kasar. Ruwan sama ya tada rumfunan zabe da ke karkashin bishiyoyi saboda na'urorin tantance masu zaben sun fara jikewa. Mummun Yahaya shine jami'in kula da zabe. Yace mun samu takardun zaben namu sun jike don haka dole mu shanya su har su bushe. Wannan jinkiri ya sa wasu masu zaben sun koma gidajensu. Sai dai daga bisani takardun zaben sun bushe kuma ana ci gaba da zabe a yankin. A nan birnin Accra kuwa mutane ba su ba wannan zabe muhimmanci ba. Kazalika a wasu wajajen ana samun jan baya daga masu kada kura'a ba su fitowa yadda kamata. Sai dai ga baki ɗaya dai za a iya cewa babu laifi. Baba Yakub Maƙiri, sashen Hausa na muryar America, Accra, Ghana.
To a gaishe ka baba. Jelani Aliyu fitaccen dan Najeriya nan da ya suna a duniya kan fasahar ta zai na motoci wanda kuma ke aiki daga garimin kamfanin motocin General Motors da ke na Amurka yana cikin wani sakalanci taron da shugaban Muhammadu Buhari ya kira na yan Najeriya mazauna kasashen ketare Abuja. Na tambaye shi muhimmancin magana da ake cewa kamfanin Amurka za su mu kera motoci a Najeriya din.
Eh to gaskiya wannan abu ne mai kyau saboda motocin na nan kuma yadda aka sani gaskiya motoci ne masu karfi sosai
na America ko
eh kwarai so motoci ne wanda za su yi amfani sosai a Nigeria.
Amma ka san mutane kuma suna nuna kamar motocin Japan sun fi na America.
To yanzu motocin da ke fitowa daga nan kasar ta America gaskiya suna da karfi sosai, ba za a ce motocin wata kasa sun fi su ba. Gaskiya su ma motoci ne wanda za a ci amfanin su a dade ana yi da su.
Izuwa yanzu motocin da ake yi a Najeriya galibin su ana shigowa da su daga kasashen ƙetare ne, ko da yake wasu kamar su Peugeot da sauransu suna kokarin su hada waɗannan motoci din. Kana ganin akwai wasu matakai da ake dauka domin cewa a fara gadan-gadan ƙera ko kuma hada motoci a cikin Najeriya a yanzu?
To akwai shi wannan policy na National Automotive Policy na Najeriya da aka ba daidai da kafa shi ba, zai taimaka ma kera motoci a Najeriya. Zai ba da karfin gwiwa ga duk wanda suke son su rika hada motoci a Najeriya. To kuma da nake cewa wannan abu ne wanda gaskiya ci gaba ce mai kyau. To amma ya kamata mu bayan haka me kuma za mu yi? Ya kamata kuma da nake cewa ba wai mu hada motoci kawai ko mu yi su a Najeriya ba, amma mu samu mu mutanenmu 'yan Najeriya su zama wa'anda suke kirkiro da motocin tun wurin designing insu da developing insu ya zama cewa mu 'yan Najeriya ne ake kirkiro wannan motocin. Kuma idan nake nan ina aiki muna kirkirowa da sabbin motoci, to ya kamata a ce akwai 'yan Najeriya da dama wa'anda aikin su ne su ma su kirkiro su designin motocin da za a amfani da su Najeriya.
Kana ganin kanka a matsayin wanda watakila zai iya koma gida ya taimaka wajen yin wannan abin da kake nema a yi?
A kwarai ni kuma da nake cewa a shirye nake wurin taimaka ma Najeriya mu rike nan motocin. Na baro Najeriya ne ba don wai ba na son zama Najeriya ba, na baro Najeriya ne saboda in koyi da ake designin motoci da fatar in koma gida mu yi namu motocin.
To madalla mallan jiran Allah ya taimaka, mun gode kwarai da lokacin da ka ba mu.
Na gode.
Thank you so much. Good. To mallam Jelani Aliyu kenan fitaccen dan Najeriya nan da ya kware ya yi kuma suna a nan cikin Amurka game da fasalta da zayyana da kera motoci a nan Amurka.
Muna safiya cifa a Washington DC karfe 11:19 na safiya din. Me ya rayanka game da kwanaki 100 da Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya cika a yau ne? Wannan yana cikin abin da za mu so mu ji rayanku a kai a shirin na dare. Ga Halima.
Zaman masu sauraronmu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To yau dai shirin zai maida hankali akan yankin tafkin Chadi da tasirin yankin ga tattalin arzikin Najeriya a zamanin da yankin arewa maso gabashin kasar ke zama lafiya da kuma yadda a halin yanzu tashe-tashen hankula da hare-haren ƴan Boko Haram suka hargitsa wurin suka kuma tursasa mu dubban ɗaruruwan mazamna yankin tarwatsewa a cikin Najeriya da kuma ƙasashen da ke makwabtaka da ita. Da farko za mu fara da tarihin yankin tafkin Chadin tare da shugaban kungiyar masuntan yankin a jihar Borno a tattaunawar su da wakilin mu Haruna Dauda Biyu.
Ni dai muhimmin sunana shine Alhaji Abubakar Gamandi Usman, sannan ni shugaba ne na masu kama kifi na lecture daga baki daya na Borno State.
Da farko za mu fara batun wannan lecture din kanta. Wai ya wannan lecture din take ne? Mutane in suka ji yankin lecture ko kuma tafkin Chadi, mutane za su san ya wannan yankin lecture din yake ne?
Watan lecture di watan wani wuri ne mai fadin gaske a da, kuma har yanzu yana da fadi madadin gargwadon shi. Amma wuri ne wanda ya suna a taimaka ma al'umma, yake da fadin gaske a da. A rubuce yadda muka samu da yake shekarun mu din ba su kai wancan lokacin ba, da duk da dai mun dan ga wani sashi daga na lokacin, masana sun ce yana da fadi na square meter zai kai 25,000 a wancan lokaci din. To amma yanzu kwararowar hamada, canjin yanayi da abubuwan da suke faruwa dai haka da bushewan wurin, to ya kawo yanzu ya ragu, ya zo zuwa baya, wanda yake a tsarin masana yanzu suna ganin ba zai wuce irin square meter kamar 9,000 zuwa ko 12,000 haka, ya ragu sosai a yanzu din, ba kamar yadda yake a din ba haka yanzu ya samu raguwa sosai.
Me kawo kake ganin tsukewan wannan ruwa?
Watan wannan tsukewan ruwan akwai al'amura da dama wanda yake masana suka gansu, kuma na daga cikin tafiye-tafiyen da muke a kasashe daban muna meeting, sukan gaya mana abubuwan da yake kawowa, kuma mu ma muna ganin abin da muke gani a idon mu. Mu dai abin da muke gani a idon mu na daga ciki karancin ruwan sama yana kawo ma watan tafkin Chadi din koma baya, kuma sannan akwai dam-dam da aka yi akan ainihin shi da Chadi din, kogunan da ke kawo mishi ruwa din, to wasu duka an yi dam-dam akan su. To kaga wannan ma yana kawo mishi koma baya, saboda duk inda aka dam din ruwan ne yake zukewa. Domin a sani shi tafkin Chadi din fa ba wani watan kogi bane wanda yake da ruwa na kansa, a'a ruwan duka suna gangarowa ne, suna zuwa su taru a cikin Chadi din. To watan akwai kamar kamagu dugu yobe, wannan kaga shi ma na daga ciki, ɗaya daga cikin wanda yake ba wannan Chadi din ruwa. Sannan akwai Shari wanda yake shi ma shi ne yafi bada ruwan ma gaba daya. Sannan akwai Sharin a cikin Chadi ne. Sannan kuma akwai Lagoni wanda yake shi ma daga wajen Kamaru da Najeriya ne suke fitowa, suke haduwa, su ma duk suke zuwa a cikin wannan Chadi din. To kaga mafi yawan su duk yanzu akwai dam da akai da yawa. To kaga wannan duka ya tsuke, watan rashin isan ruwan yazo inda yake bukata domin an tattare su a wurare da dama. Kuma ga rashin ruwan sama da ba a samu isasshe. Dan ko yanzu aka samu ruwa isasshe, to za ka ga dan farfado haka. Amma kuma ya koyi irin dadin nan, gaskiya ya kasa sosai yanzu, har ba a tsammanin ma zai iya komawa irin wannan lokaci din yadda aka san shi a dadin.
To ranka dai kaman da me ake gudanar a wannan yankin tafkin Chadi?
Tafkin Chadi wato yana da abubuwa da dama wanda ake gudanarwa akan shi. Musamman abinda yafi, in aka ce tafkin Chadi, abinda mutum zai saurin kamawa shine kifi. Kifi lakin Chadi wato yana da inda yake bada gudunmuwar kifi mai yawan gaske, wanda tunda akwai kifi har yanzu ma, kuma da kifin yake raguwa ma, amma har yanzu din akwai kifi dai gwargwado wanda ake samu. Sannan kuma akwai noma, wato wuri ne wanda ake noma, ake samu amfani da yawan gaske a wannan wurin, saboda shi yana da ƙasa mai kyau, kuma ƙasan shi din bata wahal da masu noma, kamar irin sai an sa taki mai yawa ko sai an yi kaza. To gaskiya shi tafkin Chadi din ƙasan shi din tana da wato albarka da danko da amfani, yadda duk abin da aka sani amfani akan same shi. Sannan kuma akwai kiwo da ake yi, shanu in ka ga yadda suke girma a cikin wannan tafkin Chadi din daban ne daga wasu wurare din. Yadda shanun mu suke girma, idan ka duba yankin tafkin Chadi, ko a kasuwa ka je aka kai shanun mu irin kurmi, idan zaka tafi daga inda ake fitar da kifi a shanu, to za ka ga namu din suna da bambanci da sauran shanu, domin namu din gaskiya suna samun wato ciyawa mai kyau a tafkin Chadi din. Sannan kuma ga kasuwanci yana tafiya, domin tafkin Chadi din ya hada kasashe guda hudu: Niger, Kamaru, Chadi, Najeriya ko Uba. Kaga duka wannan wurin wato amfanin da ake amfanuwa a tafkin Chadi gaskiya amfani ne ba kadan ba na wargi ba, akwai amfani sosai.
To kamar suwa da suwa suke zuwa sayan waɗannan kayayyakin, ko kuke fitarwa ko kuma akan samu mutane ne sukan zo daga waje su sai waɗannan kayayyaki?
A kamar kowace kasuwa, shi daman duk inda ake da abin sayarwa, to dole a samu shi wanda yake da abin zai iya zuwa ya je ya kai ya sayar inda ake kai abin a sayar. Sannan kuma mai bukata ya samu arha, ya samu sauki, to zai iya zuwa nan gindin maganin sai ya zo ya saya daga wasu wurare. Wanda suke daga nisa za su iya zuwa domin wato shi inda da aka ce nan ne ake haifar da abubuwa, ake samar da shi, to zai zama akwai arha. Dole idan aka ce kifi za a samu mutane daga sassan Najeriya nan kakaf ba inda ba a zuwa Lakchadi a sai kifi. Haka kuma sassan Najeriya gabaɗaya ba inda ba a zuwa Lakchadi a sai shanu. Sassan Najeriya gabaki ɗaya ba inda ba a zuwa Lakchadi domin a sai amfanin gona. Domin amfanin gonan mu ma yana da bambanci da na wasu wuraren a cikin Najeriya.
Eh lallai, to ko me ya bambanta amfanin gonan yankin tafkin Chadi da na sauran sassan Najeriya? Dausayin ƙasar ne ko kuwa? Ku kasance tare da mu rana ya tayo da izinin Allah ku ji wannan bayani. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman da wakilinmu Haruna Dauda Biyu wanda ya tattauna mana da shi da wanda ta hada mana sauti Julie Ladas Gresham. Ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya.
To gaishe ki Halima, yanzu karfe 11:26 na safe ga rawayinku.
Komai lalacewar tsohon zaki ya fi saurayin kare. Salam VOA Hausa, ba komai yasa ni farawa da wannan karin maganar ba, sai dan mai da martani ga MPDP da suke raddin ci gaban da aka samu cikin kwanaki 100 na mulkin Buhari. Duk ba zai yiwu su bayyano a wannan filin ba. Buhari ya gyara matatun man fetur na Najeriya, ya magance hanci da rashawa wanda shine sirrin taɓarɓarewar Najeriya. Ya tashi kamfanin kera makamai, ya ƙara allowance ga masu gwagwarmaya da makamai, ya kwato garuwa daga hannun yan Boko Haram da dai sauransu. Daga Hafiz Sani mai murabus a tajirin garki a Jigawa. Salamu alaikum murya Amurka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Murya Amurka, don Allah ku isar da sakon ta'aziyata ga ɗaya daga cikin mamban kungiyar muryar tallaka ta ƙasa, wato Sabiu Labbo Kamba, sakamakon rasa mahaifinsa da yi a daren Lahadin wayewan garin Litini. Da fatar Allah ya ba dukkan iyalan na Malam Labbo yanzu ladan rashin rabuwa da suka yi da shi daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Salam VOA Hausa, muna farin ciki da wannan shiri naku na ciki da gaskiya. Ganin yadda kuke bankaɗo zalunci da danniya da ake yi wa masu ƙaramin ƙarfi, mu ma a nan Daura za mu sanar da ku wata badaƙala da ke faruwa a wani ƙaramin asibitin gwamnati na Daura, inda ma'aikatan ba su sai da maganin da gwamnati ta kawo, sai dai su kawo nasu su rika sayarwa a kan farashi mai tsada. Muna godiya da wannan shiri naku matuƙar gaske. Daga Sade Sa'idu Daura.
To gaishe kamar ladan, to ga Mahmud da labarai a takaice.
Akalla dakarun haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya 19 ƙungiyar Al-Shabab ta kashe a Somalia a yau Talata a wani harin bom da aka kai cikin wata mota da kuma wani hari na daban da aka kai a sansanin sojin. Wani babban jami'in ƙasar ta Somalia ne gaya wa muryar Amurka adadin sojojin da aka kashe, ya kuma ce 'yan ƙungiyar ta Al-Shabab da ke da alaƙa da Al-Qaida sun yi awon gaba da wasu dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyar Tarayyar Afirka da yawansu ya kai kusan 19. Hukumomin Hungary sun rufe tashar jirgin ƙasa a Budapest, lamarin da ya haifar da cincirin da bakin haure da ke ƙoƙarin neman mafaka a Austria da Jamus domin tsirewa yankunan gabas tsakiya da ke fama da rikici. Wata sanarwa da gabatar ta hanyar na'urar amsakuwa a tashar ta bayyana cewa babu wani jirgi da zai iso ko kuma ya fice daga tashar, inda aka kuma nemi dukkanin fasinjojin su fice daga tashar. A yau Talata an ga 'yan sanda sun tisa ƙeyar bakin haure a tashar da ke gabashin ƙasar.
A gaishe ka Mahmud. To jama'a, mun zo da zamunku abin da yarwa ke cewa odabo. Yanzu misalin karfe 11:30 na kuma hango tawagar Jamila da Maryam da Ibrahim Jarmi suna shirin shigowa domin su kawo muku shirin yau da gobe. Kada ku manta yau dare mun da muna son mu fara duba kwanakin nan 100 na al'ada da akan ce shugabanni na yi, muna son mu duba na shugaban Muhammadu Buhari, mujarrarinku akan yadda kuke ganin ya fi yin tasiri. Yanzu mu da dukkan ma'anan sashen Hausa mu da Amurka, musamman shi Mahmud Lalo da Abdulaziz Toro da ya taya mu zama, da su sauran tawagar su Julie Ladas Gresham kenan mai ba da umarni Ali Mustafa Sakwada ne. Sai dare karfe 9:30. Assalamu alaikum.